Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Ashari Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, yana nazarin ci gaba da aka samu a jihar Kano bayan tabbatar da DJ Aboki a matsayin babbar alƙalin jihar, mace ta farko a tarihin jihar da za ta rike wannan mukamin, yayin da a matakin tarayya kuma aka samu adadin mata mafi yawa a jerin waɗanda za a ba ministoci. Yau ma muna tare da Barista Ibrahim Abdullahi Ce'i, majin ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano, da kuma Barista Amina Umar Hussein, tsohuwar sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata a jihar Kano. Jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kuri ya tambayi Barista Amina yadda take ganin makomar mata da ƙananan yara a sha'anin tafiyar da harkokin kotu da sauran batutuwa na zamantakewa da suka fi alaƙa da aikin kotuna. Sai ta bayyana cewa
gaskiya kusan ta taɓo inda kullun da shi nake kwana nake tashi. Duk wata lauya mace, musamman wanda suke fafutukar ƴancin mata, kamar yadda na ce maka, mun samu ci gaba ainihin a wajen ɓangaren lauyoyi. Zan iya ce maka a Kano kusan lauyoyi mata suna neman su fi lauyoyi maza yawa.
Mana ta daku shi ƴancin ƴan
uwa. Banda wannan, idan ka zo ƙananan alƙalai na majistrori nan ma, in ba su fi mu yawa ba to kankan ake. Haka babban kotuna, haka kotun ɗaukaka ƙara, haka dai duk kotuna, amma tsakani da Allah. A matsayin da mata suke, musamman ne magana iya jihar Kano, za mu ce kamar haka ne shiga rijiya ne.
To, ku ne kuka gaza cin kwatowa ƴan uwanku mata ƴancinsu ne? Ko system ne tun da za mu kulle shi ake zargi a ce wai system ne ba ya aiki?
To, gaskiya a nan ba mu muka kasa ba, kuma ba system ba ne, abu ɗaya ne. Wanda har yanzu abokanan rayuwarmu, waɗanda Allah ya halice mu dan su, su ma aka halice su dan su, har yanzu ba su yadda cewar mu abokanan rayuwarsu ba ne. Abin da ya sa, idan ka je musamman kotuna ƙanana na shari'ar Musulunci, kusan idan ka ware kaman shari'a kaso 100 a cikin wanda ake da shi, za ka ga kusan kashi 75 da akan mata ne. Wannan ya faro daga haƙƙin zamantakewa, aura, haƙƙin rayuwa, haƙƙin shayarwa, haƙƙin ciyarwa, haƙƙin cin zarafi, wato gender based violence, ko kuma in ce domestic violence, duk su ne suke ɗawainiya da mata. Haka idan ka je gidajen gyaran hali da tarbiyya da nake da su, za ka ga waɗanda suke cikin gidajen nan majoritinsu matasa ne, ƴaƴanmu ne, wanda wannan shigar da su ɗin tana taimaka wajen daƙile da kawo naƙasu a cigaban mata. Shi yasa za ka ga yawan cin zarafin matan da ake yi har yawa, saboda har yanzu abokanan rayuwarmu ba su yadda ba. Yanzu idan zan baka misalin da za ka yadda da shi, adadin yawan fyaɗe ɗin nan da ake yi, muna ta ƙoƙari cewar a samar da kotuna na musamman, wato special court, wanda za su dinga sauraron irin waɗannan ƙararrakin, wanda in Allah ya yarda yanzu duba da cewar muna da mace a matsayin ita ce sabuwar alƙalin alƙalai ta jihar Kano, so gaskiya a nan za mu iya cewa in dai a wannan ɓangaren ne in za mu samu, tunda abu ne da ya shafi ƙasa baki ɗaya, a ce a samar da kotuna na musamman, wanda a matsayinta da yanzu da take da shi, muna sa ran a jihar Kano za mu samu waɗannan kotuna na musamman da za su dinga kula da al'amuran mata da ƙananan yara, insha Allah.
Kamar za a iya tana da hurumi kenan ta samar da wannan kotu.
To, ka san kaman da yadda muka faɗa maka, abu ne da yake duk abin da za a, akwai abin da idan aka ce judicial power ne, a matsayinta na judicial power, wato haƙƙinta ko kuma ƙarfinta na alƙali za ta yi. To, amma abu ne wanda yake dole sai wata abu ya shiga, dole sai gwamnati ta sahale ɓangaren zartarwa kenan. Su za su suke da wannan haƙƙin, su za su yi idan ba su ga dama sun yi ba, duk ƙoƙarin alƙali ko duk ƙoƙarin lauyoyi ko duk ƙoƙarin wasu ƙungiyoyi, abun ba zai tabbata ba. So, amma mu dai muna sa ran Allah ya daɗa ita da kuma ƙoƙarin da muke, saboda cin zarafin ya yi yawa, kuma bayan da mata suke fuskanta yayi yawa so muna sa ran yanzu tunda namu ya samu mace ta samu muke tamu ta samu
fada ma lakari da lakari da tabiyani ada ma kun samu tunda duk kune da rinjaye a fannonin misali na
da wannan kololuwa a jahar Kano kololuwa yanzu mace ce
to za a iya cewa kenan
ku gaza ba ba mu gaza ba ba mu gaza ba ko kada
barsa wace irin rawa kake ganin cewa misali kungiyar lauyoyi ta Najeriya tunda yanzu ga alama bakin ku ya zo da cewa Jiji Aboki tana da kwazo da himma da kuma wato abinda tana da masaniya kuma game da yadda abubuwa suke gudana a fannin shari'a na jihar Kano me FBA ke yi ne tunda dama ana ta wannan zancen zargi na tauye haƙƙi da canna nan amma dai kamar ba a jin NBA tana amo sosai musamman kwatankwacin wanda FIDA ke muka ji tana suna ta yi ku dama ba ku da ruwa ne game da irin wannan al'amura din misali ko kuma a wani abu ko kamar yadda hankalin ku akai
to kusan kamar yadda ka tambaya ne NBA take duk abin da FIDA duk wata kungiya da take shafa lauyoyi kaji ta yi to NBA ce Mother Association a karkashin NBA take ga ta nan sakatari ya ce jami'a ta FIDA dukkanin lokacin da abu ya taso na FIDA za a yi shi majority mu muke ba su benu guri da generator so, wani lokacin ma har da mu ba su abin da ake shafi issue na refreshments aiwatar wannan this is by the way abin da ya shafi ita kuma NBA a kan kanta a NBA a kungiyance muna da committee na musamman wanda muka yi shi wanda muka kira shi Human Rights Committee wanda kusan Human Rights Committee din nan ni member ne a cikin sa shi kuma ana sa vice chairman na kungiyar lauyoyi constitutional requirement ne shi ne zai zama yana heading din wannan committee
yana shugaba
yana shugabancin wannan committee saboda haka wannan committee shi yake da alhakin dukorafa korafan da za a kawo abin da ya shafi Human Rights Abuses na daƙile haƙƙin dan adam za a kawo wa NBA shi mu kuma mu shiga lokacin da aka samu case din yarinyar nan Hanifa wanda wani mutum ne Abdul Malik ya kashe ta a Kano daga nan Kano president wanda former president na NBA gaba daya Alhaji Eddie Mahmud da attorney general na Kano da shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Kano a lokacin gaba daya muka dunguma muka je muka zauna da su muka ji kuma menene abin da suke bukata sannan kuma muka bibiyi case din tun daga fara shi har zuwa gama shi bayan nan akwai matsala da ta faru ta marayu a Kano na kudaden su da aka ce an cinye a wasu kotuna na shari'ar musulunci sai da NBA ta yi dedicating din lauyoyi kwararru aka sa suka bibiyi wannan case din har zuwa lokacin da aka fara kwato wa'annan mutane haƙƙi nasu
to amma ba Justin Jiji Aboki mace ta farko babbar jojin Kano ta fara aiki a hukumance me NBA za ta yi domin ta wanzar ta taimaka abin da ake sa ran Jiji Aboki za ta zo da shi na sauyi
to alhamdulillah
ya tabbata
kusan tun daga lokacin da aka rantsar da ita a matsayin muƙaddishi sai amanna NBA da kuma wasu daga cikin shugabanni sun kai mata ziyara kuma an tattauna abubuwa masu muhimmanci a takaice sannan kuma ta gayyata tabbatar mana cewa kofar ta buɗe take duk sanda muka ga wani abu da ya shafi gyara da kuma abin da muke buƙatar cewa zai ka ci gaba tana buƙatar a sanar da ita ai forwardin ɗinsa ita kuma dan ta ga yadda za ta aiwatar sannan kuma mu ma daga bangaren mu kasancewar lauyoyi suna daga cikin wanda suke kawo cikas a wasu lokutan wajen gudanawar shari'a to akwai kwamitoci da aka ajiye wanda suke lura da wannan abubuwan cewa case kaza an ba wa lauya aiki kaza ya je baya yi duk akwai disciplinary committee da mutum za a iya kai shi aladaptar da shi
to abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za ku ji rawar da sabuwar babbar alƙalin ta jihar Kano za ta iya takawa wajen kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara a shari'ance kafin nan a madadin bakin namu barista Ibrahim Abdullahi Cewi da barista Amina Umar Hussein sai kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne tarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza ba.